Daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan muryar. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. A yayin babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a Zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta radio amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Kuma sun kasan Ghana za ku iya jin mu ta Alpha Radio, sai kuma ta internet a shafin mu na VOA Hausa. Masu gabatar da shirin dangi Hafsat Maina Muhammad tare da ni Maryam Bashir Bugaji. A yau Laraba 25 ga watan Oktoba shekarar 2017, a ranar da muke magana akan shugabanci na gari, zamu dubi maganar shirin bullo da kudin bai daya a kasashen yammacin Afirka. Shin menene alfanun yin haka ga waɗannan kasashen?
Saboda inda ba mu yi wannan kudi bai daya cikin wannan kasashen 15, wato hulɗar mu ta tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba.
Za mu ji bayanai daga ministan harkokin wajen Nijar, Ibrahim Yakuba, da kuma masana tattalin arziki kamar Dr. Dauda Kontagora, tsohon malami a Jami'ar Bayero,
da kuma Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop a Senegal.
Amma sai bayan mun karanto amsoshin tambayar mu. Amma sai bayan mun karanto amsoshin tambayar ku da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter, sai ku kasance tare da shirin ku na matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayinku game da shirin bullo da kudin bai daya da ake sanyi a kasashen yammacin Afirka. Ga yadda kuka amsa.
Sakon farko ya fito ne daga Yusuf Habila, yace akwai babban matsala game da wannan hadaka saboda kowace kasa da nasu tattalin arzikin. Misali idan aka yi la'akari da GDP din mu, wato gross domestic product din mu, da kuma expenditure na Nigeria, to fa zamu ga ya sha bamban da na kowace kasa. A cikin waɗannan kasashen, wato misali yanayin shigar kuɗi da kuma sarrafa kuɗin mu daban ne da na ƙasar Niger. Wato idan ka sayi kaya da daraja a Nigeria, to fa ba lalle bane ka same shi a Niger a hakan. Kaga hakan zai shafi economic growth din mu ta yadda kasashen duniya ba za su so zuba hannun jarin su a ƙasar mu ba. Kai bayanan suna da yawa, lokaci ba zai barni in zayyana mana shi ta yadda za a gane ba. Ya kamata shugaba Buhari ya duba da kyau kafin mu fada a cikin wannan hadakar, domin fa abin zai zama da matsala. Idan zamu iya tunawa me yasa Ingila take amincewa da shiga da amfani da kuɗi na euro.
Sako na biyu kuma ya fito daga gurin Muhammad Ahmad Idris, yace salam yau da gobe. Ni dai a ra'ayina bana goyen bayan bullo da kuɗin bai daya na yammacin Afirka, domin shugabannin mu ba su da haɗin kai. Gwara kowace ƙasa ta inganta nata kuɗin.
Sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa, yace salamu alaikum yau da gobe. Shakka babu yunkurin wasu ƙasashen Afirka ta yamma akan wani kuduri na samar da kuɗin bai daya da suke kokarin yi abin ayaba ne, kuma hakan zai matukar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma. Idan aka yi la'akari da ada can baya, babu abin da ya kawo kasashen namu kuma baya face rashin haɗin kai. To alhamdulillah a yanzu tunda shugabannin kasashen namu kawunan su suka fara zama tsintsiya madaurin ku daya.
Abubakar Sadiq Bilal kuma yace hakika yunkurin da kasashen yammacin Afirka ke yi na amfani da kudaden bai daya a tsakanin kasashen su yayi daidai. Domin yin hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasashen tare da sauƙaƙa hurɗar kasuwanci a tsakanin al'ummomin kasashen. Fata na anan shine Allah ya sa haƙar su ta cimma ruwa. Amin summa amin.
Sai Abdulaziz Adamu Fira yace salam yau da gobe. Ni a gani na wannan ba mai dorewa bane saboda kowace kasa da yanayin tattalin arzikin ta. Dan haka ko kasashen sun yi hakan ba mai dorewa bane. sako na gaba ya fito daga gurin Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada a barikin Ladin jihar Plateau. Assalamu alaikum yau da gobe. To wallahi zamu iya cewa hakan zai iya yin tasiri sosai amma fa sai kuma an dage sosai domin kuwa akwai sauran shugabannin kasashen duniya waɗanda suka fara yin yunkurin hakan.
Me nasara funtuwa yace hakika wannan kuduri da kungiyar ECOWAS ko CEDEAO ke kokarin tabbatarwa kan samar da kudaden bai daya ga kasashen Afrika 15 abu ne mai matukar alfanu ga kasashen yankunan Afrika baki daya. Hakan zai kara samar da hadin kai tsakanin kasashen ta fannin cinikayya da zamantakewar juna.
Aliyu Suleiman Kwada yace shin idan sun samar da kudin bai dayan a wasu kasashen Afrika ta yamma wani matakai za su bi wajen wayarwa mutanen da ke karkara kai ta yadda za su fahimci kudaden?
Sai Jibrin Umar Nabasa yace hakika amfani da kudaden bai daya a Najeriya ba karaman koma baya bane ga tattalin arzikin Najeriya, domin haka dike kira ga gwamnatin Najeriya ta gaggauta ficiya daga wannan shirin ku tashi lafiya ka bar Maryam da Safina.
Awwan Mamun Dumba a Allah ya sa na faɗi sunan ka daidai. Hakika wannan abin yayi kyau. Muna fatan shugabannin namu za su yi abin da talakawansu za su ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Sai Umar Adamu Katagumi ce ni dai bana goyen bayan wannan yunkuri da ECOWAS ke shirin dauka daga nan zuwa shekara ta 2020 na amfani da kudaden bai daya. A can baya Najeriya da Ghana sun so su bullo da irin wannan mataki amma lamarin bai tasiri ba. Ballantana hada kasashe 15 a ce su yi amfani da kudin bai daya gaskiya ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa.
Yakubu Musa Kallamu yace in dai hakan zai kawo mana ci gaba a kasashen mu na Afrika to Allah ya tabbatar da alheri.
Sai Salisu Malli yace idan akai haka yayi daidai domin kasashen mu na Afrika za su ci gaba sosai kuma Allah ya sa mu dace.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @wakilu Salma yin hakan alama ce ta mulkin mallaka. Kudin mu shine alamar mu, aqidar mu, incin mu da tarihin mu. Tabbas gaba za a samu matsala idan an yi.
Sai Ajentu Shu'aib yace kwarai kuwa muna goyen bayan haka domin zai kara wa kasashen karfin tattalin arziki tare da kara zumunci a tsakanin kasashen.
At both side 01 ni Samir ina goyen bayan hakan.
Sai @wuro_ardo yace wannan yunkuri ne mai kyau dan zai kawo ci gaba da hadin kai a tsakanin mu. Duk dadin rabuwar kai hadin kai yafi shi. Allah ya ja zamanin Afrika.
Albaru Barau yace yana da kyau in har za a iya yin shi domin ci gaban Afrika.
At Musa Hadir Asuba Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace gaskiya kasafin kudin bai daya da za a fara abu ne mai matukar amfani ga talakawa. Muna maraba da hakan.
At Muhammad Musa Dambam shi ko yace an dade ana ruwa kasa na shanyewa ba shakka yunkurin samar da kudaden bai daya da kasashen yammacin Afrika ke yi abu ne mai kyau.
Sai da ƙarshe at Babaga na Dabuwa Wan yace hakika zai taimaka matuƙa gaya amma sai an dage saboda a baya wasu shugabannin sun yi yunkurin hakan amma abin ya ci tura. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Wakili Yusuf Abdullahi ya jiyo mana daga ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakuba kan wannan batun kudin bai daya.
Yayi shekaru da suka wuce da dama da muke cewa muna so mu cimma wannan guri. Tunda muna tsammani kuma wanda suka yi lissafi suna tsammani idan an samu kudi iri guda cikin kasashen nan guda 15 to kasuwanci tsakanin mu zai sauki. Tattalin arziki ma cikin wannan fannin na kasashe 15 zai yi armashi, zai yi bunƙasa, zai ci gaba. To amma ka gani kamar yanda shugaban ƙasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba. To muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata. Kasan wanda aka ba jagorancin shine shugaban ƙasar Niger da shugaban ƙasar Ghana mataimakin shi. Amma yanzu an yi wani tsari inda aka sa da Niger da Ghana da Najeriya da Cote d'Ivoire. In kan gama Cote d'Ivoire da Najeriya da Ghana su kadai sun kusa kai kashi 80 zuwa 100% na arzikin ƙasa wannan kasashe guda 15. Kenan masu dama su dauki matakin su ba da goyen baya dan abin ya ci gaba suna nan. Kenan ga gani na cikin wanga tsarin da aka yi wannan hada da aka yi to a gaskiya in dai kowa ya ba da hadin kai yanzu muna iya ci gaba ga kaza wannan kudi. Akwai wasu suna ba da shawara su to a shekara 2020 a fara da wanda suke iya. Tunda ka san kamar in za a kasa aza kuɗi na bai tsaye to ana aza ka'idodi daban-daban kamar yanda kasashen Turai suka gwada mana. Tunda yanzu abin bai da wuya muna da horo mun san yanda ake yi. Kamar yanda kasashen Turai suka aza ana aza ka'idodi idan wanda ya cika wannan ka'ida sai a ce to su sun shiga cikin wannan kuɗi na bai tsaye. Ana iya fara wannan. Kuma suna cewa a bari gaba ɗaya har kasashen duka guda 15 su cika wannan alƙawarin su cika wannan sharuɗin sai a fara. Saboda inda ba mu yi wannan kudi bai da cikin wannan kasashen 15 ba to hulɗar mu da tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba. Tunda ka gani yanzu ai a cikin shekaru 20 ko 30 da suka wuce mu kasashen Afirka ne mu ne muka yi kuzari amma inda ake lissafi mu da kanmu ba mu huce kashi 15 ba na hulɗar kasuwanci kenan kaga ba wani abin da ya takkara ya kare bane
Yanzu kuma bari mu je tattaunawar da Maryam ta yi da Dr. Dauda Kwantagora tsohon malami a Jami'ar Bayero kuma masanin tattalin arziki Maryam Gareki.
Shin kasashen yammacin Afirka za su iya samar da wannan kudin bai daya?
To za a iya cewa ba za su samar ba. To amma yawanci akwai abubuwa tarnaki da ake ganin zai iya kawo a dauki lokaci ba a cimma wannan buri ba. Na farko misali an kaman ita kungiyar hada kan yammacin Afirka wato ECOWAS da masu kafa ta ne saboda hadin kasashe na Afirka wai ke sun kasu kashi biyu akwai wanda suke renon Ingila da wanda suke renon Faransa to ana sa ran hadin kansu da yin cinikayya tsakanin su da kuma hulɗa na da ta zai kawo cigaba a tsariyar na Afirka ta yamma. To idan kuma aka ci gaba da kasuwanci da dangantaka in aka samu kuɗi na bai daya zai taimaka wurin musayan kayayyaki ko kuma cinikayya ne. To amma yanzu wannan tsari da aka yi to da shi na ana kokari a samu kuɗi bai daya ana ganin akwai tallaki da yawa kamar misali in kin ba za ki ga kasashe. Akwai ɓangaren da Faransa suka reno su kuma wasu renon Ingila ne to akwai kamar misali bambancin harshe wato kamar yare kaji ga wayannan da yawancin harkokin su da bangaren turanci suke wannan kuma da na faransanci idan kika duba wannan ana ganin cewa to daidaita wannan yana da matsala sannan kuma bayan shi akwai kuma misali ci gaban su ba daya ba kaji ga tsawon misali Najeriya ta fi kowace ƙasa girma da kuma arziki to ana ganin cewa irin aka ce an yi kuɗi na bai daya ƙananan ƙasashen suna ganin kamar Najeriya za ta iya danne su dan abin da ke hannunsu kamar misali aka ce an yi na bai daya ba za su yi wani tasiri ba sannan kuma akwai kuma bambanci da ake gani kamar na misali rashin daidaito na siyasa za ki ga wani lokaci bayan an ci gaba da wannan tattaunawa za ki ga shugabannin ƙasashen wanda suka ta kai na su duka cewa an cimma wannan buri sai kiga wa'adin su ya cika na mulki sai kiga cewa wasu su ba su saki cin zabe ba to wanda zai hawo kuma za ki ga shi kuma akwai abin da ya fuskanta to duk wayannan ana ganin sai an shawo kansu kuma sannan akwai abin da masana tattalin arziki suke duba cewa yawancin cinikayyar da ake a wannan kasashe mafi akasarin wannan kasashe sun fi cinikayya da mutanen wani nasiya ba nasiyan Afirka ba kamar misali zaki ga abokan cinikai ko na hulɗar Najeriya yawancin su ba nan Afirka suke ba mafi akasarin kasashe masu karfi da Najeriya ke hulɗar cinikayya da su ba na ban Afirka ta yamma bane ko kuma ta Afirka baki ɗaya to kinga ana ganin wayannan abubuwan idan ba an shawo kansu ba to a ce an samu kuɗi na bai daya yankin zai dan samu wahala.
Shin dole ne ma sai an samar da wannan kuɗin bai daya musamman ma mun ga irin matsalar da tarayyar Turai ke fama da shi yanzu da ficewar Birtaniya?
To yawanci shi alfanu shi ya ta alfanu idan kasashe suna cinikayya tare da juna kuma cinikayyar nan yana da yawa sosai yana taimaka ma tattalin arzikin su. To idan suka kuɗi na bai daya an fi samun sauki saki ga wasu kaman wasu kudade da ake biya kamar na haraji da kamar da jami'an hukumar fasan take karba a yankin zaki ga an samu sauki to wannan saukin zai kai kasa sai kiga farashin kayayyakin da ake cinikin da su shi ma ya yi sauki ga mai saye na nan kasa kasa wanda zai amfani da shi to yawanci idan babu irin wannan kasuwancin to samu a ce an yi kuɗi na bai daya sai kiga to cewa wani ma'ana kuma wani kuɗi ne za a ce shi ne kuɗin da ake amfani da shi a yankin kuma ko a yankin Turai da ke gani kina kamar Ingila ai tana kokarin tafi ci kuma ko lokacin da aka hada wannan din aka yi na bai tsaya ai ta Ingila ba ta yadda ta daidaita kudinta da wannan kudin da aka yi ba wato euro
amma to me yasa Burtaniya take canzawa zuwa euro
a to ita Ingila lokacin nan tana ganin cewa kin ga ci gaban ta ba sai bane da na sauran wayannan kasashe din duk da cewa suna yanki guda amma kuma suna cinikayya da juna to suna ganin cewa kamar kin ga damar da suka bayar akwai dama ana kuma maganan kaman bakin hauri kin ga Ingila sai ta duba kin ga idan da ta yi daidai da euro ko kuma da wannan kudin da aka yi na bai daya ba mamaki zake kudin wani kasa yayi kasa saboda a daidaita wani kuma zai kuma ƙara haurawa sama ya cima wani kuma idan aka duba nan kuma akan harkokin tattalin arziki zake ga kowa da yanayin ci gaban shi da yanayin kwazon shi kamar misali zake ga Ingila ta dade shekaru ta dade tana da kwararru akan harkan kere-kere akan harkan ma'aikata akan waɗanda suka samu ilimi da kuma kwarewa to idan aka zo aka ce annabai sai kin gani ita tana ganin za ta yi kasa wasu kuma da suke ba su kai ta ci gaba za su zo su yi daidai ɗaya su yi ta huɗu ɗaya kudin su ya zama ya zo bai ɗaya da su to haka ma kamar a nan Afirka ake gani kamar Najeriya kin ga ta ci gaba sosai fiye da sauran kasashen da suke ciki to wasu suna tsoron kamar ganin cewa su kananan kasashe suna ganin wannan ci gaban da Najeriya ta yi da ƙarfinta da ƙarfin arzikinta zai iya sa ya danna kananan kasashe wasu kuma suna ganin cewa wannan ci gaban da Najeriya ta yi idan aka ce a kuɗi na bai ɗaya ita Najeriya ita ne za ta yi rasawa saboda ita take kasuwanci mai yawa take samun kuɗaɗen shiga ta hanyar kasuwanci kuma tattalin arzikinta ya fi girma to idan ta ce za ta shiga a bai ɗaya kin ga ba mamaki ta yi ƙasa-ƙasa da ci gabanta da tattalin arzikinta saboda a samu sabu ɗaya.
Yanzu sun sake jaddada aniyarsu na samar da wannan kuɗi nan da shekarar 2020 a ganinka wannan zai yi kuwa?
To yawanci yana da wuya a ce ba za ta cimma ba zai yi ba to amma idan mutum ya ce ga abin da yake so kuma ga yanayi iyaka dai wannan abu tannaki ne da ake gani ko kuma ana ganin waɗannan matsaloli ne masu ƙarfi waɗanda yake sai an shawo kansu to mai yiwuwa kila waɗannan ƙasashe da suke tunanin abin zai yiwu daga nan zuwa 2020 za a iya shawo kan wannan matsalan a samu daidaito a kansu an samu daidaito a kansu daga nan zuwa 2020 ba mamaki a cimma wannan buri
to in har aka yi nasarar cimma wannan burin sai kamar an samar da wani babban banki ko central bank guda da zai tafiyar da wannan kuɗin ko
eh ba shakka dole za a samu ai babban banki kenan na bai daya wanda dukkan kuɗin musaya da cinikayya da biyan kuɗaɗe da za a riƙa shi wannan babban bankin shine duka zai duka gudanar da wannan saboda a wannan lokaci din an cimma buri din ana da kuɗi na bai daya kenan to saboda haka tun ana da kuɗi na bai daya dole kuma sai an samar da babban banki na wannan yankin guda daya wanda zai kula da waɗannan harkoki na hada-hadan kuɗi da cinikayya da kuma tsari da tanade-tanade na tattalin arzikin wannan yankin kamar yadda wannan buri din ya zo da shi da kuma tsare-tsaren da aka kawo.
To kamar in har wannan da ya tabbata kamar za a samu ƙarin haɗin kai a ƙasashen Afirka.
Eh ba shakka to wannan dai yawanci misali su masana tattalin arziki suna ganin faɗaɗa kasuwanci yanzu daga nan zuwa wannan lokaci ya kamata a ce an ƙara dangantaka na kasuwanci cinikayya da hulɗoɗi na kasuwanci tsakanin waɗannan ƙasashe to wannan idan aka ga alfanun shi ya kawo ci gaba a wannan yanki din to dunkulewa a kudi na bai daya zai iya hanzarta shi ko kuma za a iya cimma wannan buri din Allah Allah ko 2020 din ko kuma kila sanin lokaci
nan mu zai yare ce a fabolta su ma can do sun yayanta Musa yau sun sabunta more zumai sai sa da zumunta ya me gwada ba shi galabaita a waga da gujirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga kofi ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hau mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ke ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahijanan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirkin mu ya dirka ku
to
ki samarya
eh wakar dan da ba sani ake cewa ba
ashe wakar hada kan Africa
ai yanzu nake ji nake ma gane me ake amma da da ba sani ake cewa
ba ki sona baki kadai ba to madalla Abubakar Ladan da kuma Dr. Dauda Kwantagura to yanzu muna tare da Farfisa Bubana Maiwa daga Jami'ar Sheikh Anta Diop dake Senegal assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu
barka da shigowa barka da shigowa
to barka kuna lafiya kuna lafiya
alhamdulillah
ga yau kuma muna tare da Hafsat
kunanin ku duk suna lafiya ba sai da shanun ba
da saura ina da saura to professor mun ji maganar samar da kudin bai daya mun ji alfanin sa cewa zai kawo sassaucin kasuwanci tattalin arziki zai bunƙasa amma wasu na ganin da wuya a cimma wannan burin saboda ƙasar Faransa wani ƙarin haske zaka yi mana
eh to lalle idan aka ce an samu aka maida kudaden kasashen yammacin Afirka bai daya wato muna amfani da kuɗi guda wannan ba shakka ci gaba ne babba kuma za a yi amfani gare mu mu al'umma da azumi a nan bangare na yamma na nahiyar Afirka to amma ai na saurara na ji abin da taron ya aihwa na yamai wanda suke nan suka yi jiya wato sun nuna cewa da abun bai yayyuwa daga nan zuwa 2020 kamar yadda su suke burin su yi shi a nan ne ma shugaban kasar Niger sai ya kawo kuma wani sabon salo ta cewa da ya kamata a ce waɗanda suke iyawa su sa niyya su yi daga baya sauran kuma sai su biya idan suka ga abun ya tsada hanya to amma babban matsala ita ce cewa wato akwai ƙasa shida ko kuma in ce ƙasa bakwai waɗanda da tsohon rarren ƙasa Faransa ne kowa ya san da cewa ƙasar Faransa tana kwasa wato banza a cikin wannan ƙasashen namu ta dangane da sefa idan aka ce wannan abun za a kufce daga hannun ƙasar Faransa wato za a ɗebe wannan lomar ta bakin Faransa to ina ganin cewa ba ki da shugaban ƙasa wanda yake iko yau cikin tsohuwar ƙasa da arike da ƙasar Faransa ta yi mamallaka ba ki da wanda za a kwana bisa tare da iko yau idan aka ce za a yi haka
amma farfesa
na'am kuma gabanin mun ne su da wannan kuzari da kokari ta cewa da su tace hulɗa ta wannan ƙasar Faransa
Professor ina so in ji ya aka yi ne waɗannan ƙasashen renon Faransa suka kasance ba su iya sarrafa kuɗin su
abin da ya saka kin ma mu samu ƴancin kanmu ne abin da ake kira ƴancin kai na banza wato kakin haka ne sai shugabannin wa'ancan suka sa suka yi rijejeniya da ƙasar Faransa ta cewa da ƙasar Faransa za ta wuta amma ta fannin kuɗin wato komai dai za a bi wata ƙasar Faransa yau wanda biye ce za a kasa wannan hulɗa to ya kawo rikici a kansa na ɗaya kenan ya kudi duka nan yammacin Afirka ƙasashen da annan masu aiki da yaren Faransa kashin kasashen da Faransa ta mai iko sai yau mai kanta na nasu yau kasar Faransa ta take rike da su
to har yanzu da yayi
kasar da bori kuma da sada bori baya kwamba a bisa karagan nan
to kaman dai yayin suna cikin mulkin mallakan kenan
eh tunda ba su iya sarrafa kuɗin su
eh mana ai shikin ne ba mu da ƴancin kanmu duk wanda a cikin duniyar nan baya da ƴancin kai ta fannin kamar kuɗin da yake amfani da su ko da ma a ce miki wuri ne mutum yake amfani da shi idan kai ba kai ba kake sa nazari kamar idan ya hwadi ko kuma ka daga shi wannan baka da ƴancin kanka an ce dai muna da ƴancin kanmu ne amma duk wanda baya da ƴancin kai ta wajen haraka kuɗin shi to ƴancin kan nashi dai je kana yi ka ne har yanzu dai kasashen mu kasashen je kana yi ka ne
to dai wannan dai ni sai in ga cewa farfesa tunda haka ne ya kamata kenan ayi kudi ayi kudin bai daya kenan indai ana neman yanci an ce ba mutane ba su da yancin kai domin kudin su to yana da inganci ayi kenan
wannan shine abin da ake kwata wato shugabannin namu yau kowane cikin su ya kama kuzari ayi haka amma muddin aka hada da waɗannan kasashe waɗanda kasa Quraysh ɗaya ita wa mallaka a da ba abu yana da wuya amma kasa kamar Nigeria kasa kamar Ghana Liberia Saleo da kasar Guinea Conakry ko da yake ita tsohuwar kasa ce amma tana da ƴancin kanta a wajen kudin ta da kuma kasar Cabo Verde wato waɗanda ba su aiki da FIFA a yau cikin kasashen nan 15 idan su suka dauko tahiya sakan yuyuwa wa'annan dole ila tilas idan al'umma ba bance ma'aikanta ba al'umma wa'anda ya zamanto su suna cikin yanayin cinikayya da wa'annan kasashen wato su tilastawa kasashen namu ko shugabannin namu aje a shiga cikin wannan kudin amma shi cewa da su za a yi shi haka na a cikin lafiya kwanciyar hankali da wa'annan kasashen akwai wuya amma abin da ake fata shine cewa da idan muna son mu samu ƴancin kanmu na gaske na ainihi dole ila cewa sai mun je mun samu kuɗi wanda mu a nan tare Afirka amma mu gama da sauran kasashe na Afirka ta tsakiya wato mu samu abin da ya zamanto makami ne na cinikayya yamu can baya na ji dokta yana faɗi Kwantagora yana cewa da idan aka samu cinikayya tsakanin waɗannan kasashen wannan shine babban abu wato abin za a fito daga ƙasa amma muddin aka ce daga sama za a fito ha abadin abada waɗannan kasashen tsohore nan ko kuma in ce waɗanda kasa Quraysh ta mamallaka ba sa iya wannan kuzarin ba amma wa'ancan su za su iyawa saboda su riga sun saba kowa ce kasa tana da kuɗinta na kanta to su suna iya kamar da ya zamanto suna da ƴancin kansu su haɗa a can wajen mu kuma daga nan baya sai mu bi idan aka ɗauka kamar ga kasa nan ta Mauritania wadda ya zamanto ita ta ɓalle daga cikin sefa ta farko tana ciki ta ɓalle yau gashi duk abin da ya zamanto yanayi ne na kuɗinta ita take ta da su ita take karyar da su idan ta ga kamar kayan sana'arta ba sa shiga cikin kuma sai ta karya to amma mu a nan wurin ban ma iya yin wannan kasashen namu wannan shugabannin namu dukkan su kamiyo su baki da wanda yake iya zuya ma kasa Quraysh baya ta cewa da yamu mu je da wannan iko ai an ji ma'ana zance har yanzu kuma ana ta yi hawan ya fita abu
to professor wannan kaman kasashen da su kuma ba renan faranshin ba idan zai yi menene alfanin yin shi da kuma menene rashin alfanin yin shi
sai ina ganin cewa akwai cikin kasashen wanda kamar ke tsoro kamar yadda daktar Kwantagora ya faɗi akwai kasashe kanana wanda ke tsoron kamar kasa irin Najeriya ta zo ta mamaye su ta haka to alhaji kuma aka ji ba ai Najeriya ita ce kamar za ta yi asara ma tunda ita ce za ta sabko kasa ta zo ta daidaita da kananan kasashe sannan a ga a yunkuro tare to wannan shine kamar fargaban sauran kasashen suna tsoron cewa da kamar kasar Najeriya ko kuma Ghana ta yunkuro yanzu wato ta danne su akan wannan kudaden kenan tunda in haka zai aka diba yawancin jama'ar Najeriya da kuma arzikin kasar Najeriya wato za ta zama to kamar ita ce jagoran wannan abu to akwai kasashe waɗanda suke sauna kamar Najeriya ta zo ta mamaye su akan haka wannan yana cikin ababe wanda yake sa kamar su ma suna tayi hawainiya tsoron Najeriya ko kuma tsoron Ghana zuwa ga to kuma akwai nisa wato idan aka je aka ɗauka sauran kasashen waɗanda Ingila ta yi zaman mallaka ko kuma Portugal wato suna da ɗan nisa ya su ba su da iyaka kamar za ka ɗauka Ghana da Najeriya ba iyaka sai an tsallako ta Togo ta daina sa'anan a ga Najeriya
to
doctor suna da iyaka amma sauran ba haka bane
professor ina ga nan za mu tsaya da kai mun gode kwarai mana bayani mai gamsarwa sosai ko ni nan na karu sosai
kina batu wato ko kinga kasashen nan na renan Faransa sun dogara da kafafun wani dan tafiya to in ce ka dogara da wani dan kafafun wani dan tafiya ina za ba inda zaka je akwai wani da yake ba mun bayani yake cewa kamar yadda suka yi kamar uwa take kamar kudaden ƴaƴanta suka kai mata ajiya suka kai mata ajiya wata rana kuma ita kuma take amfani da kuɗin kuma tana sarrafa kuɗin randa suka zo suka ce to ba mu kuɗin mu akwai matsala
so shi sa suke tsoron Najeriya kenan tunda kace za ta zama uwar ko Ghana
a su in suka hada kuɗin su aka kasashen suka hada kuɗin su gaba ɗaya guri guda kin ga tattalin arzikin su zai fi ƙarfi kuma kin gani za su zama kamar one block
haka ne
da za su aiki tare to Allah tabbatar da kai yanzu a madadin Safinatu Sodangi
da Hafsat Maina Muhammad
da Daniel Brown ne ba da umarni da injiniyan mu ne yau ni Maryam Bashir Bugaje ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai mu hada kuma a gobe idan Allah ya kai mu Mun
maza da mata yau sai ku yi duba muryar Amurka na cike da ku a yau ba ta daina ba
yau da gobe muryar Amurka na cike da ku ba ta daina ba.